This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger, za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bar ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Masare, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Mutanen da suka mutu a harin da wasu ƴan bindiga su kai a wani hotel dake babban birnin kasar Mali yanzu haka ya kai 27. Ciki ko hadda ƴan bindigan biyu da su kai wannan harin. Wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin mai magana da yawon rundunar sojan kasar. Wakilin wannan gidan rediyon dake aiko da rahotanni daga babban birnin kasar ta Mali, Katrina Hoje, ta ce kawo yanzu ba iya tantancewa ko akwai mutum na uku cikin waɗanda su kai wannan harin a hotel din da ake kira Radisson Blue ba. Sai dai ta ce masu binciken kimiyya da za su iya gane haka tuni suka fara aikin bincike a cikin hotel din tun jiya Juma'a, bayan da jami'an tsaro na musamman suka tabbatar cewa masu aikin binciken na iya shiga cikin hotel din. Ƙungiyoyi biyu da suka hada da Al-Qaeda da kuma takwaranta mai suna El Motropetro da ke tada ƙayan baya a ƙasashen yammacin Afirka sun ɗauki alhakin kai wannan harin. Sai dai ɗaya daga cikin manyan hafsoshin ma'aikatan tsaron Amurka ya ce ya fi danganta wannan ɗanyen aikin da Al-Qaeda. Wannan lamarin dai ya tilasta shugaban kasar na Mali Ibrahim Keita katse ziyarar da yake yi a kasar Chadi, ya dawo gida jiya Juma'a kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a cikin fadin kasar Kana ya keɓe kwanaki uku a matsayin ranakun makoki. A cikin jawabinsa da yi wa 'yan kasa a gidan talabijin, shugaba Keita ya ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za ta yi domin ganin ta kakkaɓe ta'addanci a cikin kasar. Rahotannin farko sun bayyana cewa ko baya ga waɗanda aka kashe, mutane 170 ne ‘yan bindigan suka yi garkuwa da su, ko da yake an tabbatar da sakin 80 daga cikinsu, amma kuma akwai waɗanda suka ace da kansu waɗanda ba sa cikin lissafi ba. Katrina ta ce cikin waɗanda aka kashe ko hadda ‘yan ƙasar Faransa, China da Canada. Sai dai ma'aikata cikin gidan Amurka ta ce akwai wani ba'amurke guda a cikin waɗannan mutanen. An tabbatar da mutane uku na ɗauke da cutar Ebola a ƙasar Liberia, wanda wannan wani koma baya ne ga ƙasar da da aka cire ta daga jerin ƙasashen da ke ɗauke da wannan ƙwayar cutar. Wannan ko ya biyo bayan wani yaro daga ƙauye ne da aka kwantar da shi a asibitin babban birnin ƙasar, wato Morobia, wanda likitoci suka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar. Haka kuma an auna wasu 'yan uwansa su uku, an tarar su ma suna ɗauke da wannan cutar. Yanzu haka dai waɗannan mutanen uku da wasu ukun da ake tuhuma sun kamu da wannan cutar, an kai su asibitin kula da masu wannan cuta da ke wajen babban birnin ƙasar ta Liberia. Idan dai ba a manta ba, a ranar 9 ga watan Mayu ne wannan shekarar aka fara tsame ƙasar ta Liberia daga jerin ƙasashen da ke ɗauke da wannan ƙwayar cutar, kafin a watan Yuni a sake samun wani ɗauke da ita. To amma hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ta ayyana ƙasar a cikin ƙasashen da ba su ɗauke da ƙwayar cutar a ranar 3 ga watan Satumba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasar Namibia, Hifikepunye Pohamba, ya amince da ya karɓi kyautar nan ta miliyoyin daloli da gidauniyar Mo Ibrahim ke baiwa shugabannin Afirka, shugaban Afirkan da ya fice. Tsohon shugaba Pohamba a wajen bikin da aka gudanar a Accra ta ƙasar Ghana wanda aka yi jiya Juma'a, ya ce wannan karamawar ba ta sabace shi kaɗai. Ya ce ya karɓe ta ne a madadin 'yan ƙasar nasa ta Namibia, domin ko su ne suka danƙa masa amanar mulkin ƙasar ta hanyar zaɓensa a demokuraɗiyance har na tsawon wa'adi biyu a jere. Sai dai wannan kyautar ana ba da shi ne ga dukkan wani shugaban Afirka wanda aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya kuma ya taka rawar gani ga jama'ar ƙasarsa lokacin yana aiki. Sa'an nan ya bar mulki cikin lokacin da dokar ƙasarsu ta shataye hakan. Wannan gidauniyar dai tun a cikin watan Maris ne ta bayyana cewa shugaba Pohamba zai karɓi kyautar. wanda wannan shine karo na farko da gidauniyar za ta bada kyautar tun daga shekarar 2011 domin ku ta ce tun daga wannan lokacin ta ka samu wanda ya cancanci samu wannan kyautar a duk fadin Afirka. Wannan gidauniyar dai mashahurin dan kasuwan nan ne mai ruwa biyu wato dan Burtaniya da Sudan Mo Ibrahim ya kirkiro ta. Yace yayi hakan ne domin a sauya tunanin jama'a game da shugabannin Afirka wadanda an san shugabannin nahiyar marasa kirki amma kuma ba san na kirki ba jangwar zaye a cikin su. Dr. Salim Ahmed Salim ne ya mika wa shugaba Fuhamba wannan kyautar a wani kasaitaccen biki bayan an bayyana wasu daga cikin fitattun nasarorin da ya samar wa kasar nasa lokacin mulkin nasa. Gwamnatin Amurka a karkashin shugabancin Barack Obama ta dauka kara zuwa kotun koli domin batun nan na umarnin da shugaba Obama ya bayar ne cewa ka a kori wasu mutane har su kusan miliyan 5 daga Amurka. A karkashin umarnin ta shugaba Obama ta baiwa bakin haure da suka shigo kasar ta barauniyar hanya amma kuma suka hayayyafa wanda hakan ya sa ƴaƴansu zama ƴan kasa. Yace a kyale su kar a mayar da su kasashen su na asali har sai an tantance zaman su a cikin kasar. Shugaba Obama ya ce hakan zai baiwa miliyoyin mutanen da ke cikin wannan rukunin damar fitowa sarari domin rungumar doka da oda kamar yadda ya kamata. Yace ya dauki wannan matakin ne sakamakon kin da ƴan majalisar dokokin kasar ta Amurka suka yi na samarwa kasar dokokin shige da fice masu tasiri a cikin kasa. Jihohi 26 ne dai waɗanda yawancin su na ƴan jam'iyyar adawa ta Republican ne suka shigar da wannan ƙaran suna kalubalantar wannan umarni na shugaba Obama wanda kuma kotunan baya sun ba da hukuncin wanda cewa jihohin ne suka yi nasara akan wannan hukuncin. Kasar Rasha ta kai wani mummunan hari ga tungan ƴan kungiyar ISIS da ke ƙasar Siriya. Ministan tsaro na ƙasar Sergey Shoigu ya yi wa shugaba Vladimir Putin bayani jiya Juma'a cewa jirgin yaƙi na Rasha ya yi kace-kace da dabban man kungiyar har 15 kana sun banka wa tankokin mai da yawansu ya kai 500 wuta duku a cikin wannan satin. Ya ce wannan ko duk yana cikin ƙoƙarin ganin an durƙusar da tattalin arzikin kungiyar ce ta ISIS. Haka kuma Shoigu ya ce sojojin ruwa sun harba makamai masu linzami a jiya Juma'a da niyyar auna rundunar Raqqa, Idlib da kuma Aleppo. Ya ce duk kuma sun cimma haƙarsu ta cimma ruwa. Ya ce haka kuma an samu gagarumin nasara ta harin sama domin ko a nan sai da suka kashe sojojin ISIS 600 a cikin hari guda ɗaya tak wanda suka kai a yankin da Is Zur da ke gabashin Siriya. Sai dai wannan yanki na Da'ir Ezzur yana tsakanin Raqqa ne inda kungiyar ta ISIS ke da ƙarfin gaske da kuma wani yanki na ƙasar Iraki inda wannan wuri yake da tarin muhimmanci a gare ta wato kungiyar ta ISIS. Ita ko kungiyar nan mai sa ido ga wannan yakin da ake yi da ISIS wanda da turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights Monitoring Group ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa mutane 36 aka kashe a cikin hare-haren har 50 da aka kai wa makwabtan da ke kusa da birnin da suka jibge wannan mai din.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce.
Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Garba na
Jama'a masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar. Halima da fata an tashi lafiya.
Lafiya, lau malam Iro.
To yau muna jin waƙar dan Anace zan ce, ba waƙoƙi ba waƙa zan ce, tunda guda ɗaya muka sa ta garba na gobe.
Saboda bari da in yi shiru, na so in ce ai abba ka gani duk jikinmu a mace waɗannan abubuwa da ke ta faruwa a duniya.
A duniya ba ƙwarai da gaske. Kamar yadda ya faɗa shekaru aro aro da suka shi, kuma gashi abin da ke faruwa kenan a duniya.
Wallahi kuwa.
Ke yasa akwai wata hira da aka taɓa yi da shi, inda yake bayyana cewa shi a rayuwarsa kin ga bai karatun boko ba. Bai karatun islamiyya ba, amma haka kawai Allah yake bashi basira abubuwan da zai faɗa mutum, yace yakan ganshi kaman an rubuta masa shi
a cikin kwakwalwarshi,
a cikin kwakwalwarshi domin ya faɗa. Halima, ta ina za mu tashi?
To Mala Ira, da gaishe-gaishe kamar yadda aka saba, da farin harko ga gaisuwa zuwa ga Aliyu Muktar Umar Kwalli, ɗalibi a ƙasar Uganda, da wata yana nan lahiya. Ga kuma ta gaisuwa zuwa ga ɗan Gambo mai Atanhwa a Gumel, da Tijjani ɗan Kabu-Kabu a Magarya, da Isaka Fizik a unguwar Nasarawa Magarya. Sai kuma gaisuwa ta aziya zuwa ga iyalin marigayi a Bari Sanusi, tsohon ma'aikacin gidan waya wanda ya rasu ranar Talata 17 ga watan nan a Yamai, ƙasar Jamhuriyar Nijar. Allah ya ji ƙanshi, ya rahamshe shi, ya gafarta mishi, ya kuma sa ya huta, amin. Malam Iro, abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande, makonni uku kenan da shi da matar shi Murja suka samu karuwar ƴa macen da aka rada ma suna Nana Aisha.
Haka.
Allah ya raya ta, ya ɗayyaba ta.
Amin.
Muna taya su murna. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadijatul Kubra, magaji jahun a Jigawa, da ita da mai gidanta da duka ƴaƴansu da fatan suna nan lahiya. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abubakar Sadiq Kafin Soli, da uwar gidan shi Hajiya Zainab, waɗanda su ma suka samu ƙaruwar ɗa namiji. Kuma idan Allah ya kaimu gobe Lahadi, za a yi suna a gidansu da ke unguwar Yamadawa a Kano. Allah ya raya jariri, ya ɗayyaba shi.
Amin.
Ga wata gaisuwa zuwa ga Isiyaka Jalla Jimrau, wannan ƙanina ne, da matar shi Maimuna, wadda aka yi sani da Zaunani, waɗanda su ma sun samu ƙaruwar ɗa namiji. Kuma a yau Asabar ɗin nan ake walimar raɗa suna a gidansu da ke Losa Gungu a Yamai. Allah ya raya, Allah ya ɗayyaba. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Manzo a Montreal. Ko kuma ci a Montreal kuke ta Montreal, ake ta da English ko?
Montreal. Montreal a turanci English ba.
To ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Manzo a Montreal, ƙasar Canada, da watan yana nan lahiya da iyalin shi. sai kuma wata gaisuwa ga Altine Danhulani wanda ke jihar Kogi a Najeriya da fata yana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Honorable Ahmed Tijani Suleiman unguwar Sheikh Suleiman Kakanda a Ibbi jihar Taraba da fatan shi ma yana nan lahiya da duka jama'a shi.
To Halima, gaba sai dan mun gaisuwa da fata alheri zuwa ga Dr. Umar Muhammad Hassan da kuma amaryarsa Dr. Aisha Umar Muhammad wada yau Asabar din nake daura auren su a masallacin Juma'a dake fada mai martaba Sarkin Gombe, Allah Ubangiji ya sanya alheri. Dan bin wato gaisuwa da jinjina zuwa ga dukkan ƴan kungiyar muryar talaka waɗanda a gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu Lahadi suke taro na karrama ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya, wato sabon ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalon a Arewa House da ke Kaduna. Allah Ubangiji ya sa a yi taro a kuma kammala lafiya.
Amin. Ka san sun ba shi garkuwan, akwai dai wata sarauta da suka ba shi.
Yana da sarauta bayan wannan sarautar tasa ta Igbarman
Tarok. Su ma ƴan muryar talaka sun ba shi sarauta sosai.
Haka yake. To ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu masinjan Jarman Bauchi Ahmadu Kai Duniya a biki a sun wato Kai Duniya a biki a sanar da hankali da dukkan iyalansa da fatan suna lafiya. Sai gaisuwar chairman na matasan gwari mi Ilyasu Ahmad Aliyu na Aida A'i masu tagwayen suna. Sai kuma gaisuwar Hajiya Zainab Ahmad da Asma'u Ibrahim da Abubakar da matarsa A'i da Ibrahim da matarsa Khadija, sai Hadi da matarsa ita ma Khadija, sai Shema'u Ali da Bashir da binta Nuru, sai Hafsat da Naziru da matarsa Ummu Kulsum, sai Al-Mustafa Ahmad, dukkan su a Jos babban birnin jihar Plateau. Haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Malam Jibrin Loko dan Amar din Loko da fatan suna lafiya. Sai gaisuwar Shitiman Sako Alhaji Muhammadu dan Sako tare da iyalansa da mai girma dan Galadima Alkaleri Alhaji Muhammad Malami Gidado tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Sai kuma gaisuwar Sulaiman Muhammad Jama'ari na hukumar custom da ke ko. Haka kuma muna gaida Malam Zakar Baningi shugaban asibitin kula da ciwon ido na Makka Hospital da ke Bauchi. Sai gaisuwar Tijjani Malam da Muhammad Jibril Sogiji, sai Sarki Alhaji Sanusi Ahmad Dahir Markazi da Tijjani Alhaji Kolo, sai Ahmad Muhammad Liman Katagum da Ibrahim Adam da ke makarantar legal a Misau, dukkan su a jihar Bauchin Najeriya. Sai Sarkin Leman Sarkin Gombe Alhaji Gimba Muhammad Ladan tare da Malam Danjuma Ladan jiran manaja na gidan talabijin na NTA da ke birnin Kebbi tare da fatan duk suna nan lafiya. Halima, bari na sa miki wata waƙar India, ban san ko ke santa ko biki santa ba, amma dai abinda zan faɗa miki shine cewa lokacin da aka yi wannan waƙa na san dukkanmu da ke cikin ɗakin watsa shirye-shiryen nan ba mu zo duniya ba. Wani mawaƙin Hausa ya sa wannan waƙa ta yi suna sosai, amma shi ma ya daɗa sa ta yi suna saboda sunan da ya ba da waƙar. Sunan waƙar dai ta asali Fanci Banu. Thank you.
maraya ne marigayi Allah ya ji ƙarfi
kawai tamsi
yayi da Hausa
Filori yar India yar Hindu kuma ke san na jin na ɗaya daga cikin dalilan da lokacin da ga opilinge wata waka yake ce su wakan su ba hada su da Bature ko da Bature ma sai Hindu amma ba tukururu ba
eh lallai
haka to wani labari muke tabbata in an jima dan zo saki sa miki akwai ina da wata waka wata tsohuwar waka ta India
wanda na ga ma yau bana cikin raha fa mallan Iru
ba za ki faɗi labari ba
yau ga labaran nan ga su amma kawai wan ka duba abin da ya faru a Fari aka zo a Yola aka zo Kano gashi jiya Mali ka duba ka wannan mutum komai raha ka kawai sai ka ji me ke faruwa ne
a duniya ba
gashi ma ƴan Bauchi ma mun ji wani labari ko
ana cewa mutane su hattara saboda ana zargin ko watakila wasu sun shigo gari da bama bamai
to
suna neman su halaka mutane
Allah ya saba da gaskiya bane kuma Allah ya tona asirin su Allah ya tona asirin su
amin summa amin
to mallan Ira ga dai wani labari da shugaban ɗan dandalin a bari
yanzu ai biki sani ba
to
kafin ki nisa
to yawa
kafin ki nisa akwai wani labari da yake muna labarin ƴan ta'adda ne akwai wani labari kwanakin ba da wani mai saurare ya turo mun wani ne ya sayi katin waya irin ta MTN kamar yadda aljanin ƙarya suke ce ai ko mun kati
abun magana ne suke ce
eh abun magana eh dan abun magana nan
sai mu abu ya kure sai ce MTN
ya je tura ma abokinsa sai kuskure bai sa lambar daidai ba sai tura ma wani to da ya tura ma wani kai wancan da kaga an turo maka waya credit wato kudi na waya sai kai sauri sai ka sa a wayarka aka kira ka aka ce wannan fa ba abun nan wayan nan da kuskure ne yace to ai shi ya riga ya sa to wanda ya turo din sai Allah ya bashi basira sai ya zauna sai ya rubuta text message sako sai ya tura yace salamu alaikum daga sunan kungiya ya rubuta sunan kungiyar nan da aka fi sani da suna Boko Haram wato yace daga kungiyar jama'atu al-sunnati lid-da'awati wal-jihad wanda aka fi sani da suna kungiyar Boko Haram muna fata cewa kaga sakon da muka turo maka na credit na waya dama ku 500 ne sabbin mambobi da muke so mu dauka yin amfani da wannan credit da muka turo maka ya nuna cewa dai ka amince da wannan gayyata ta mu kenan to insha Allah gobe muna zuwa da mu ɗebe ku don mu tafi da ku jeji a je a fara training
kaga na wallahi na ce ba na raha amma nan da dole da dariya ta kama ni sai kaka
mutum yana gani sai sauri ya je ya sayo kadi ya kankare
na ni ne har karawa zan yi
ya kara shi din ma dama katin 1000 ka turo masa sai ya sayo na 3000 sai ya kankare na 3000 sai ya sake tura ma wanda ya komishi ya ce ku yi hakuri
gashi nan su kara daukan wasu ma
bisa kuskure ne yasa gashi nan amma shi ba ruwansa
kuma ka san dama burin ƴan ta'adda su razana mutane su razana mutane indai mutane har suka razana suka ji tsoro har suka canza ɗabi'unsu na rayuwa to shikenan ƴan ta'adda sun samu nasara
kwarai da gaske amma daga lokacin da aka daina tsoronsu daga lokacin kuma alkadarin su ya kare kenan
Allah ubangiji ya kawo ƙarshen su duk inda suke
amin summa Allah ba mu zaman lafiya
amin ya Allah
to ban sani ba ko za ko barin sa miki wannan tsohuwar waƙar ki ji ban sani ba ko ita ma zaki tuna da ita watakila lokacin kina yar karama kina jin ana sanyawa a radio da makamantansu
Yeah.
Wannan sai ku masu zuwa just kallon fina-finan inda daga Bauchi cikin dare ku ce ku koma Bauchi ga kanan naye wallahi ban san wakan nan ba
Nuri
Ibrahim na ji labari aka ce kana dan matashi daga Bauchi kake zuwa just kallon
wa fada miki
a babur
a wani da cewa ya fada miki
aka ce daga Bauchi
miki ta yan Najeriya za su ce aljaninkin nan ba su gani daidai ba ba abinda suka gani wani ne suka kalla bari mu kyale ma sauraro da wannan waka Halima na san ne wannan da yake san waka kabi kabi
a kabi kabi ko yanzu Niger in go za ta eh kabi 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 meradin nan
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Mutanen da suka mutu a harin da wasu 'yan bindiga suka kai a wani hotel da ke babban birnin ƙasar Mali, yanzu ya kai 27 ciki har da su 'yan bindigan biyu da suka kai wannan harin. Wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin mai magana da yawun rundunar sojan ƙasar. Wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga babban birnin kasar na Mali, Catherine Hoje, ta ce kawo yanzu ba iya tantancewa ko akwai mutum na uku cikin waɗanda suka kai wannan harin a hotel din da ake kira Radisson Blu. Sai ta ce masu binciken kimiyya da zai iya gane haka tuni suka fara aikin bincike a cikin hotel din tun jiya Juma'a, bayan da jami'an tsaro na musamman suka tabbatar cewa masu aikin binciken na iya shiga cikin hotel din. Kungiyoyi biyu da suka hada da Al-Qaeda da kuma takwaranta mai suna El Motrobotain take da tare kayan baya a kasashen yammacin Afirka sun dauki alhakin kai wannan harin. Sai dai ɗaya daga cikin manyan hafsoshin ma'aikatan tsaron Amurka ya ce ya fi danganta wannan danyen aiki da Al-Qaeda. An tabbatar da mutuwar mutane uku da ke dauke da cutar Ebola, wanda wannan wani kuma bayani ga kasar da a da aka ce daga jerin kasashen da suke dauke da wannan cutar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.